wannan doka dai ta raba ma'aikatar man fetur ta kasa kashi hudu. Kashi na farko ita ce hukuma da za ta sa ido a harkar man fetur da kula da kayyade ayyuka da walwalar ma'aikata, wato regulation commission. Kashi na biyu kuma zai kula da sayar da hannun jarin ma'aikatar, sai kuma na uku da zai duba yanayin shi yadda ake haƙo man fetur da yanayin rayuwar mutanen wurin. Sannan kashi na hudu zai duba yadda za a horar da ma'aikata. Mai magana da yawun majalisar dattawa shine Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, ya yi ƙarin haske akan dokar.
Wannan dokar shine kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da wata wani irin sa bakin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na kasar Najeriya ta tanada mun kawo da shi. Saboda a da mutum ɗaya ne ke dinki shi ɗaya NNPC su ne kamar mai kawo dokokin yadda za a tafiyar da sha'anin mai, su ne mai haƙo mai, su ne mai sayarwa. Saboda haka ala kulli halin ana cewa akwai kuɗin da ya kamata su bayar cikin asusun ƙasa ba su bayar ba. Suke da doya, suke da wuka, suke da mai, suke da wuta, kuma suke da inda ma ake zama a cikin. To wannan dai dokan ya cire wannan matsalan.
Ganin cewa harkar man fetur ita ce kasar ta dogara da shi kacokan domin samun kudaden shiga, al'amarin da ya dade da jawo kace na ce tsakanin mahukuntar kasar da waɗanda ake haƙo man daga wurin su. To menene dokar ta tanadar wa mutanen yankin Niger Delta ta Najeriya da ma karkara a kasar inda dukkan wani al'amari na man fetur ya shafa? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Abdullahi Gumel, ga amsar da ya bani.
Wannan doka za ta taɓa rayuwar mutanen da ke karkara, saboda an cire hannun gwamnati da kan wannan doka, kuma za ta sa mutane daga suke wajen Najeriya su kawo saka hannun jari cikin hada-hadan man fetur a Najeriya, wanda yake wannan zai sa a sami kurabe na ayyuka da yawa a ciki, kuma arziki ne zai zo cikin ƙasarmu. Kuma arziki ne in ya zo duk wanda ya shafa za ki ga arzikin ya shafi mutane da yawa.
Amma shi nazarin dokar da majalisar ƙasa ta yi, shugaban kwamitin wucin gadi da kula da ayyukan yin dokar a majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa ya ce wannan doka abin alfahari ne ga ƙasa.
Idan an tabbatar da ita za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin Najeriya, za ta taimaka wajen ba wa Najeriya damar samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi, ba kawai kuɗaɗe na cikin gida ba. Sannan za ta ba da damar samun kwanciyar hankali da nutsuwa a yankunan da ake tonan man fetur, domin gashi za a dinga tonan wannan arzikin a cikin kwanciyar hankali, su kuma suna samun abin da Bahaushe yake cewa sadala.
Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga yadda wannan doka zai magance yawan rikice-rikice da ake samu a ɓangaren man fetur da aka dade ana fama da shi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.